Muryar Amurka ke kira sashen Hausa ke magana akan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu, Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad FM da Lol FM da Niyya. Sai kuma tashar mutar VOA Africa akan mita 102.5 zagon FM a birnin Yamai. Kana da Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Za kuma ya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro barkanmu da warhaka. Barkanmu da yammacin Alhamis 24 ga watan Oktoba na shekarar 2019. Yusuf Aliyu Harandani tare da Murtala Faruk Sanyinna da sauran abokan aikinmu daga nan sashen Hausa a nan gundumar Colombia. Da farko na Sanyinna fara mana da kanin labarai.
To ɗan jam'iyyar Democrat da ke jagorantar binciken da zai iya sa tsige shugaba Donald Trump sun buƙaci ma'aikatar harkokin wajen ƙasar da ta ba su muhimman takardun bayanai. Ƙasar Amurka ta ce za ta fice baki ɗaya daga Syria, kuma ba ta da niyyar ta ƙara asarar rai ko ɗaya ko kuma dukiya a ƙasar a yakin basasa da ya ɗaiɗaita. A yau Alhamis kuma ƙasashen Pakistan da India suka rattaba hannu a wata muhimmiyar yarjejeniya ta buɗe wata sabuwar hanyar ƙetare iyaka domin masu zuwa ibada mabiya addinin Sikh na ƙasar India su je ɗaya daga cikin muhimman wuraren ibadar su da ke Pakistan.
To kanin labaran kenan, sai a gyara zama don jin cikakkun labarai. Daga bisani Hawa Umar za ta gabatar mana da shirin lafiya uwar jiki, amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniya ta wuni da kuma rahotanninmu da ke tafi.
To ɗan jam'iyyar Democrat da ke jagorantar binciken da zai iya sa tsige shugaba Donald Trump sun buƙaci ma'aikatar harkokin wajen ƙasar da ta ba su wasu muhimman takardun bayanai da suka nemi a ba su akan wato ƙoƙarin shugaban na matsawa ƙasar Ukraine lamba akan takaddamar da bincike akan abokan hamayyarsa wanda zai taimaka masa a siyasance. A cewar 'yan majalisar dokokin ƙasar, ma'aikatar ta ƙi sakin saƙonnin imel da kuma na wayar salula da kuma wasu saƙonnin da ta ajiye watanni da dama da suka gabata waɗanda suke da alaƙa da binciken da suke yi. Shugabannin wasu kwamitocin majalisar wakilai uku da suka haɗa da Adam Schiff na kwamitin tattara bayanan sirri da Elliot Angel na kwamitin harkokin wajen Amurka da kuma Caroline Maloney da ke sa ido a kan duk wani bincike da sauran kwamitocin majalisar da sun ce bayanan da suke nema daga ma'aikatar na da muhimmanci a binciken da suke yi. 'Yan majalisar sun ce takardun sun kumshi bayanan tattaunawar da jami'an diplomasiyya suka yi da jami'an Kiev da kuma bayanan kafin da kuma bayan tattaunawar wayar da Trump ya yi a watan Yuli da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky. Ƙasar Amurka ta ce za ta fice baki ɗaya daga Syria, kuma ba ta da niyyar ta ƙara asarar rai ko kuma dukiya a ƙasar da yakin basasa ya ɗaiɗaita. Tunda yanzu an kawar da daular da kuma ƙungiyar mayakan ISIS suka ayyana, shugaban Amurka Donald Trump shine ya sanar da matakin a fadar White House a jiya Laraba, yana mai cewa tunda yarjejeniyar tsagaita wutar da Amurka ta shiga tsakanin Turkiyya da kuma mayakan Kurdawa wanda ke samun goyon bayan Amurka a arewa maso gabashin Syria na ci gaba da aiki, to ya kamata wasu su dauki nauyin samar da zaman lafiya a yankin a yanzu. Mun yi musu gagarumin aiki, a cewar Trump a lokacin da yake magana akan kokarin da Amurka ta yi na kawo ƙarshen fadan tsakanin Turkiyya, wato ƙasar ƙawancen rundunar tsaro ta NATO, da kuma dakarun da galibin su Kurdawa ne waɗanda suka taimakawa Amurka a yayin murƙushe 'yan ISIS. Sanarwar ta Trump na zuwa ne 'yan sa'o'i bayan da Turkiyya ta tabbatarwa Amurka da cewa farmakin da sojojinta ke kaiwa a arewa maso gabashin Syria domin kakkaɓe mayakan Kurdawa da ke bakin iyakar Turkiyya da Syria an kawo ƙarshen su. A yau Alhamis, ƙasashen Pakistan da India sun rattaba hannu a wata muhimmiyar yarjejeniya ta bude wata sabuwar hanyar ƙetare iyaka domin masu zuwa ibada mabiya addinin Sikh na kasar India su je daya daga cikin muhimman wuraren ibadar su dake Pakistan. Wannan yarjejeniyar haɗin gwiwa na ƙasashen biyu da suka mallaki makaman nukiliya a yankin kudancin nahiyar Asiya yana zuwa ne a daidai lokacin da dangantakar da ke tsakanin su ke ƙara taɓarɓarewa. A ƙofar shiga kwararon tsallaka iyakar za a bada takardar visa ta zuwa wurin ibadar ta India a wata hanya ta daban wadda aka yi musamman da za ta je garin Kartapur da ke Pakistan inda wurin ibadar gudanarwar yake wanda ake kyautata zaton an gina shi ne a wurin da jagoran addinin Sikh na farko wato Guru Nanak ya kuma ya rasu a ƙarni na 16. Manyan jami'ai ma'aikatan lamuran kasashen waje na Pakistan da India sun haɗu a yau Alhamis suka rattaba hannu a wannan yarjejeniya mai tarihi akan iyakar ta Kartapur. Pakistan ta giggina titi da kuma gada akan kogin Ravi da kuma gina katafarin wajen saukar da baki ƙari akan wasu dimbin gine-gine a harabar wajen ibadar domin karɓar mabiya addinin Sikh masu ziyara. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Matashin nan dan shekaru 23 Joshua Wong da aka lillika hotunansa a zanga-zangar nuna kin jinin gwamnati a Hong Kong ya faɗa yau Alhamis cewa shine kadai dan takarar da aka haramta wa takara a zaben gundumomi mai zuwa. Wong ya nuna turjiya ta hanyar tsayuwa a gaban harabar ginin majalisar dokoki inda ya bada sanarwar cewa daga cikin yan takara 1000 na kujerar majalisar gunduma mai wakilai 479 shine kadai har yanzu ba a tantance ba ba kuma amince da shi ba. Ya ce ba wani bayani da aka bashi akan haka. Wong ya ce lokacin da ya je hukumar zaben a yau Alhamis domin gano abinda ya sa ba a tantance shi ba domin tsayawa takarar a zaben da za a gudanar a ranar 24 ga watan Afrilu an shaida masa cewa jami'in da ke da alhakin yin haka ba shi da lafiya. A wata sanarwa kuma hukumar zaben ta tabbatar da cewa jami'in yana cikin hutun jinya har sai yadda hali ya yi, to amma kuma za a sa wani a madadinsa. Kotun kolin kasar Tanzania ta goyi bayan hukuncin wata shari'a da aka yanke a shekara ta 2016 wanda ya kara shekarun da ya kamata a yi aure zuwa 18. Hukuncin ɗaukaka karar da kotun kolin kasar ta yanke wanda aka sanar jiya Laraba. Hukumomin kula da yara da masu gwagwarmayar kare haƙoƙin mata sun yaba da shi a matsayin wata babbar nasara. Wannan wata babbar nasara ce ba ma ga yara mata kaɗai ba amma ga ƙasar Tanzania baki ɗaya, a cewar An Sangai ta ƙungiyar da ake kira TGNP a taƙaice, ƙungiyar da ke kare haƙoƙin yara da kuma mata. Wata shari'a da aka yi a Tanzania ita ce ta kai su ga babbar kotun ƙasar, wato ta kai ga babbar kotun ƙasar soke wasu sassa biyu na kundin dokar auren ƙasar a shekara ta 2016 wace ta ƙara shekarun da ya kamata mata su yi aure a dokance zuwa 18 daga 14.
Da Murtala Faruk Sanyina da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bar mu shiga babin rahotannin namu. A jiya ne dai shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gana da shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin wanda suka tattauna akan dangantaka tsakanin kasashen biyu da suka shafi harkokin tattalin arziki, tsaro, wutar lantarki da dai sauransu. Na samu zantawa da Alhaji Nura Ɗankade, ƙaramin jakadan Najeriya a Rasha, ya yi mana kuma ƙarin haske dangane da wannan ganawar.
Kamar yadda ka sani shi dai wannan tattaunawa ta shafi yadda za a ƙara danƙon zumunta da harkokin cinikayya tsakanin Najeriya da kuma ita ƙasar Rasha, kuma tattaunawa ce wanda ta ƙunshi ɓangarori da yawa don a samu Najeriya ta samu abubuwan da ta shiga za ta iya samun amfani da su daga ƙasar Rasha.
Ana iya cewa wannan tattaunawa da shi shugaba suka yi da wannan ta ina koko ta wace hanya ne za ta shafi rayuwar talaka akan titi a cikin Najeriya?
Na'am, ka san shi ita kowace gwamnati tana kokari ne ta kyautata rayuwar al'ummata. Kuma karkamanta ita gwamnatin mai girma shugaban kasa ta riga ta kudiri aniyar fitar da miliyoyin mutane daga cikin talauci a cikin shekaru masu zuwa. Ita wannan tattaunawa da suka yi a taƙaice akwai bangaren da ya shafi harkar ma'adanai, kuma mun dai sayin ma'adanai inda gwamnati ta yi hakikance cewa akwai ayyuka da dama miliyoyin mutane da za su iya samun aiki daga wannan bangaren. Sannan akwai bangaren da ya shafi shi harkar energy. Ba dai san magana ta energy da yanda ta shafi talaka a Najeriya. Masu yin kananan sana'o'i wanda ya danganta da harkar wutar lantarki, mun riga mun san irin abin da suke fama da shi yanzu, da kuma kudirin ita gwamnati na ganin cewa ta samar da wutar lantarki wadda za ta dore domin mutane su yi amfana da su, a kuma samu kananan sana'o'i da mutane suke yi don su ci gaba da yi. To wannan kawai kenan. Sannan karkamanta kuma shi dan Najeriya yanzu akwai gwamnati inda ta mai da hankali sosai wurin harkar railway, wato magana jirgin kasa. Nan ma an samu an sa hannu a waɗansu yarjejeniya wanda Rasha da Najeriya za a samu a bunƙasa shi harkar zirga-zirgen jiragen kasa a Najeriya. Sannan kuma akwai bangaren da ya shafi communication. In ba za ka manta ba, ko a jiya gwamnatin tarayya ta ƙara suna ga ma'aikatar communication ta zama communication and digital economy. To Rasha ta yi nisa a wannan harka gaskiya, ƙwarai da gaske. Kuma Najeriya za ta amfana matuƙa idan aka samu aka bunƙasa wannan ɓangare, domin mun san cewa kusan kowane ƙauye kaje ba za ka rasa kowane gida kaje za ka samu wayannan ta hannu, wanda kuma a nan ana samun jama'a da dama musamman mata da suke yin harkar ɗan cinikayyar su ko sana'a su ta hanya ta handset ɗin nan. To shi ma wannan matuƙa yana cikin abin da gwamnati take so ita ma a samu a bunƙasa a Najeriya. Sannan ka kamanta da harkar tsaro. Harkar tsaron nan ba ƙaramin abu ba ne, kuma gwamnati ta mai da hankali sosai a kai. Ita kuma ƙasar Rasha ka riga ka san irin hoɓɓasan da take yi a ɓangaren Siriya, da kuma irin sa ido da take a kan Libya. Mun kuma san shi mai girma shugaban ƙasa ya sha faɗa cewa a harkar tsaro da ta taɓarɓare a Najeriya akwai sassalar ta taho daga ɓangaren Libya. To wannan ma zahiri gwamnatin tarayya cikin ikon Allah ana sake tattaunawa yanda za a sake ƙarfafa harkar tsaro a Najeriya ta haɗin kai da ƙasar Rasha, insha Allah.
To Alhaji Nura Bello ɗanka da ke nan ƙaramin jakadan Najeriya a ƙasar Rasha. A jamhuriyar Nijar kuwa manoma ne suka bayyana damuwarsu ganin makiyaya sun fara kaima ida albarkatun gonansu hari. Tamar Abari ta haɗa mana rahoto.
Isa Halidu shugaban manoma ne na garin Nagwa Matsi a nan da Magaran.
To kin san mu a matsayinmu na manoma, idan aka ce damuna ta riga ta yi har ya kai da mun yi noma mun ƙare ya kai ga mun yanke shi, to babu wani abu da muke ta fama yanzu illa matattara. Shi ne nan muke yanzu muke fama, amma yanzu ko ina dawa ba ta nuna ba, gari ɗibi ne ba, amma shi wake an rore, amma gujiya duk wanda kika sani gujiya ya higita tana nan a gona a zubdi.
Labarin tasowar Fulanin ya tada hankalin manoman ainin ganin fitintunin da hakan ke iya haddasawa.
Fulani masu tumaki sun fara tasowa, ƴan shanun ma sun taso. To ai in suka taso yakin suka tankari manoma. To yanzu dai mu hankalin ya tashi, saboda mu dai yanzu wannan abincin bai yiwuwa ki diba ki gani wani kina gani gashi nan dawa ce, wake ne gashi nan zubdi a gonakai, hatsi gashi nan babu wanda aka bige a kwashi, ga dawa a tsaye bai yanka, ga da wannan waken ka gashi nan a gindin baga a tare ba a kwashe ba, kai buhilla ce ya taso ce zai ci wannan yo a hede bayan ranka.
Tuni dai manoman suka shaida ma magabatansu don ɗaukar mataki na kauce ma dukkan wani tashin hankali. A daidai wannan lokaci hukumomi na zama don samar da matakai na kauce ma dukkan wasu rigingimu. Musa Ɗantani shi ne shugaban gundumar murya.
Tunda Allah kamu na kowace shekara tsari muke yi yanda makiyaya da manoma za su zauna a lafiya. Yanzu mun da bisa wannan tsarin. Waɗannan makiyaya sun zo wajen garin Canliga sai sabka ta kama su nan. Sun sabka nan kenan mutane tsoro ne suke. Sai sarki ya kira mu. Ya ce mu akwai makiyaya sun zo a gudda su su wuce gaba don kada samu matsala. Sai muka aika patrol ta je bisa wurin. Sai muka ce to shikenan kar a taɓa su don kar a samu matsala. Yanda an taɓa su babu kowa wanda zai iya tarbusa shi busashin nan za su wace su shiga cikin gonakan kuma abun wannan mun da ake gudun sai shi haru
a dai waje na nemi jin ta bakin fulanin sai dai hakata bata cimma ruwa ba inda suka nuna mun cewa wucewa ne za su yi Tamar Abari muryar Amurka daga da magara a jamhuriyar Niger
gaida Tamar Abari yanzu kuma ga shirin mu na gaba
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar a yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki zamu yi magana ne akan yaduwar kwai da kuma matsalolin da ke tattare da hakan wanda a turance ake kira da multiple gestation and its problems Yaduwa ko kuma ninkuwar kwai yakan faru ne a lokacin da mace take dauke da juna biyu kuma idan hakan ya faru akan haifi yara biyu ko fiye da haka tare da ni a cikin shirin akwai babban likita bangaren mata Dr. Idris Muhammad Liman dake aiki a babban asibitin kasa na Abuja wato National Hospital likita barka da wannan lokaci
to barka mu dai
masu sauraron mu za su so su ji karin bayani game da ninkuwar kwai ko kuma yaduwar kwai wanda a turance ake kira da multiple gestation a lokacin da mace ta samu juna biyu
multiple gestation ko kuma ninkuwan kwai ko kuma ninkuwan juna biyu idan an samu daga kwai daya yakan faru a layi biyu na daya shine tun farko mace ta yada kwai fiye da daya a cikin wata Allah ya sa kuma a samu saduwa mace da namiji saboda a samu kwayoyin maniyyi guda biyu da sun yi fertilizing wannan kwayakwayen kowanne kwayakwayen da aka yi fertilizing zai zama fertilized ovum daga nan sai ta multiplying ya zo ya zama blastocyst har ya kai jikin mahaifan wajen da zai zauna ya zama embryo guda biyu to embryo guda biyu nan za su iya cigaba kowanne na rayuwansa har zuwa ya zama yaro biyu a cikin ciki daya har zuwa haihuwa na biyu kuma a za a iya samun mace ta yada kwai guda daya tak sannan kuma a samu kwayan maniyyi guda daya ya fertilizing wannan kwai guda daya to a wajen multiplication din zuwa blastocyst da sauransu to wannan fertilized ovum zai iya raba biyu but kowanne yana da duk daidan abun da yake zai iya zama mutum daga nan guda biyun nan sai kowanne ya ta girma har su zama yaro guda biyu a cikin mahaifa zauna haka har zuwa wajen haihuwa samu yaro biyu daga haihuwa daya ko ma yafi guda daya ko a ce tagwaye uku ne hudu ne biyar ne to ga anyan biyu da naturally ana samun shi a cikin dan adam amma akwai wani anya kuma guda daya da Allah ya fito da basiran shi yanzu muna ce da shi IVF daga nan wannan IVF za a iya dauki kwai ko guda nawa ne bayan an yi shirya mace ta yada kwai da yawa sa a dauki kwayakwayen nan a duba lafiyan kwayakwayen a zabu masu kyau daga cikin su sannan a nema kwayoyin maye masu kuzari madaidaicin kwayin da ake so a yi fertilizing sai a sa su a IVF a yi fertilizing idan a yi fertilizing za su iya ci gaba daidai zuwa blastocyst to idan ya kai blastocyst lokacin za a dauki wannan blastocyst guda nawa ne ake so a sa a cikin mahaifan mace sai a yi transfer cikin mahaifan mace to idan Allah ya sa dukan su sun kama to sai kaga an samu twin multiple gestation wanda in Allah ya bada sa har zuwa haihuwa a samu madaidaicin kwai da aka sa to amma a cikin wannan ma ana iya samu a sa guda biyu kuma wannan da na yi bayani tun farko yanda yake faruwa a natural state ya sake faruwa da guda daya cikin guda biyun nan ya raba biyu but ya zama biyu sannan an sa guda biyu amma za a zo a samu yaro guda uku daga cikin ciki daya a haihuwa na baine daya yanda ake samu multiple gestation kenan to anya na hudu da zan iya bayani sa shine za a iya ma sa guda hudu in IVF ne amma guda biyu ba za su kama ba guda biyu ne ya kama, to kaga za a samu tawaye biyu kenan, hanyoyi da akan samu multiple gestation a cikin rayuwar dan Adam.
Kai bayanin idan aka yi da shi akan samu wani ya rabu, ko kuma dama mun yi bayani a baya cewa in aka yi da shi akan sa kwai a waɗanda suka fara kyankyasan fiye da ɗaya ne, saboda akwai yiwuwar cewa ɗaya ya lalace. Shin wanda ya rabu akwai yiwuwar cewa ɗayan zai iya lalacewa ya bar ɗaya?
Kware da gaske, kowane lokaci cikin juna biyu a jikin dan Adam za a iya samun tangarda a cikin yaro ɗaya cikin guda biyu ko uku din. Koda kowane an samu juna biyu su daban-daban ne, wato kwayan kwai mace guda ɗaya da kwayan mani guda ɗaya, a haka aka samo su, ko kuma kwayan kwai guda ɗaya ne ya raba biyu, za a iya samun tangarda ko wannan ɗayan ya mutu, ko kuma wani abu da ya samu guda ɗaya da ba zai shafi guda ɗaya ba. Amma yawanci ya danganta da in guda ɗaya ne ya raba biyu, wanda yake zama a samu tagwaye da za ka yi wuyan gane wane ne cikin su Hassan ko Usaini, ko kuma Hassana da Usaina, shine identical twins. Ko wani lokaci wannan guda ɗayan da ya balle biyu, za ka gan gender na yaran guda ɗaya ne, wato in mace ce mata ne za su zama mata, in namiji ne za su zama mazaje su biyu. Amma in kwai ɗaya ne kwayoyin maninsa suka hadu suka zama juna biyu ɗaya biyu, to za a iya samu bambanta cikin sex or gender na yaran. Kowanne yana da dangarda da matsalolinsa a cikin ciki, har kawo haihuwa, har ma idan an haife su.
Shin akwai bambancin yadda ake renon ciki da kwai ya yadu da kuma wanda bai yadu ba?
To akwai bambanci. Kasan ayi bayani ta bakin kasuwa ma tukunna, za a iya cewa idan mutum ya dauki a ce ka baiwa guda ɗaya, kaga wannan ya san abin da ya dauka guda ɗaya ne. Amma in ka dauki guda biyu, yanda ma za ka haddana su da nauyin su da komai, zai nuna cewa ba guda ɗaya ka dauka ba. To a zo cikin science yanzu, idan an samu juna biyu, akwai hanyoyi daban-daban da yakan sa zai nuna cewa wannan ciki kila ba juna ɗaya bane, wato yara fiye da ɗaya ne cin nan take daukawa. Daga cikin wajen laulayin ma samun ciki, yakan fi nauyi ko kuma zurfi ma mace in juna biyu masu ninkawa ne. Amma in juna ɗaya ne, ba zai kai yanda ya kai ba, a ce ko da safe a yi amai, ko kuma a kyamaci wasu warin abinci, ko kuma wani abu haka, to in juna biyu ne yakan yi yawa fiye da in juna ɗaya ne. To a hakan nan ma, a tafiya a hankali har zuwa wajen haihuwa, akwai bambanci. In zan fade su a gurguje, banda wannan zurfin laulayin, to akwai damuwan cewa infections, that is urinary tract infection ko kuma malaria in pregnancy, yakan fi samun mace ko kuma nunawa a jikin mace mai multiple gestation fiye da mai guda ɗaya, that is a cikin first trimester kenan, wato wata na uku na farko cikin ciki. To a tafiya haka, barurin ciki ko kuma a ce ciki ya zube, ya fi ninkawa in juna fiye da biyu ne mace take ɗauka da shi. Idan aka shige first trimester, aka shiga tsakiyan wata uku na tsakiyan cikin ciki, to nan za ka ga yawanci ana samun malaria infection yakan fi yawa, urinary tract infection, wasu laulayi, da kuma jin cewa abu da ke ciki yana yawa motsi fiye da inda yaro ɗaya ne. Kaga akwai yaro guda ɗaya, biyu ko uku, ko wane da ransa zai ta motsi, to uwar za ta gane cewa kai, wannan abun da nake ji kamar dai ba yaro ɗaya bane a cikina. Amma banda wannan ma, ita kanta za ta ga cewa ciki ya yi girma fiye da watan da ciki ya tsaya. Kamar in wata hudu ne, sai ka ga ciki ya yi girma kamar wata shida ko biyar, to kaga daga nan ma za ta fara tunani. Cikin wannan trimester ɗin ana iya samun ruwa ya yi yawa, wanda muke cewa lycoamnion. Ana samun polyadramnios ya yi yawa a cikin juna biyu fiye da juna ɗaya. To daga nan ma sai ka ga kila wani cututtuka da akwai shi a cikin juna biyu babu a cikin juna ɗaya, in zai fito zai fara nuna. Akwai wasu cututtuka da za a iya samu a juna ɗaya, amma in da juna biyu ne yakan zuwa da wuri, yakan zuwa da ƙarfi, kamar a ce hawan jini cikin ciki, ko kuma ciwon siga ya lalace ya zama poorly control sosai, to duk a cikin juna biyu yakan fi na juna ɗaya. Idan aka kai wata uku na ƙarshe cikin ciki, akwai hawan jini da sauransu sukan samu mace mai juna biyu fiye da mai juna ɗaya. Amma banda wannan, idan yaro ɗaya yana samun hanyoyin jininsa wajen da placenta na yaro ɗayan yake, to sai ka ga kamar ɗaya zai janye ko ya shanye yaro ɗaya. Wani sa'i yakan faruwa ka har ma yaro ɗaya ya yi ƙarami sosai, in ma ma ya rayu da rai ko kuma ya ma mutu ma ɗayan sai ka ganshi kato kuma shi ma ba lafiya gare shi ba domin ya ja jinin mai karamin jikin nan jini yayi mashi yawa zuciyan shi sai fara failing ma wannan za iya samu shi a cikin mai juna biyu that is multiple gestation kadai za iya samu ciki na tafiya lamin lafiya ko wani yaro lafiyan shi kalau aka nan sai ka gan yaro da ya mutu to ciki bai kai aihuwa ba ɗaya na da rai ya aka yi kaga ya kawo rudani cikin iyalin nan kenan musamman mace mai sanye cewa yaro cikin guda biyu guda daya ba rai guda daya ne yake da rai kwashi kuma wannan guda daya ma bai kai da za a haife su ba to wani sai an yi kokari ana iya ja ciki mai rai cikin yaran nan ya dan kosa kadan da in ya fito zai iya rayuwa amma wani sai in ba an ci nasara ba sai kaga mutuwan wannan kila abin da ya kashe shi yana nan zai iya samu wannan ya kashe shi in ma ba shi zai kashe shi ba sai kaga wannan in ya fara degenerating to zai kawo matsala saboda component din shi zai fara zubewa cikin jini ya shiga jikin wancan yaro mai rai shi ma zai iya samun matsala aida ya mutu ko kuma idan ya an samu ana jinyan su a asibiti babba da za a iya ta karanta da ultrasound lafiyan yaro nan a yanda ya kamata yanda kimiya ya tsara to sai ka gani ya kai wajen da in ba yi wani abu ba yaron zai mutu sosai mu fitta yaro a lokacin nan mu ga abinda Allah zai yi mana in ya fito waje da yake abinda yake cinye shi mu fito da shi daga cikin environment din wayannan ma abubuwan ana samu shi ne akan juna biyu kawai ba yanda za a yi a ce yaro daya yana shan jinin sa shi kadai ma kuma ba zai yiwu ba idan an kai aihuwa nan ne za a zauna a yi tunani a duba conditions kala-kala da ya tattare da wannan ciki da yaran da uwar ita kanta za a iya bar matan nan ta aihu da kanta ko kuma za a yi mata tiyata ne to akwai indications daban-daban da zai in muka gani za mu ce matan nan a je a sa ta list mu yi mata tiyata a haihuwar da yaro akwai wasu kuma da idan babu wannan indication za a iya ce za ki gwada ki aihu saboda yaro sun zauna sosai wanda yake gaba ya sa jiki yanda ya kamata da zai iya fito ba da matsala
masu sauraron mu kada da ku shafa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashin Hausa na muryar Amurka likita ya koro bayani akan bambancin renan ciki wanda kwai ya yadu da kuma wanda kwai guda ɗaya ne amma kash lokaci yayi halinsa duka ala tilas anan zamu da sa'aya a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar niki cewa ku tare mu a wani makon dauke da ci gaban shirin mu huta lafiya
a gaida Hawwa Umar masu saurare har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC agogo makarfe 11:27 na safe yanzu kuma ga labaran duniya a takaice
ɗan jam'iyyar Democrat da ke jagorantar binciken da zai iya sa a tsige shugaba Donald Trump sun buƙaci ma'aikatar harkokin wajen ƙasar da ta basu wasu muhimman takardun bayanai ƙasar Amurka ta ce za ta fice baki ɗaya daga Syria domin kuwa ba ta da niyyar ta ƙara asarar rai ko ɗaya ko kuma wata dukiya a ƙasar da yaƙin basasa ya daidaita a yau Alhamis kuma ƙasashen Pakistan da India sun rattaba hannu a wata muhimmiyar yarjejeniya ta buɗe wata sabuwar hanyar ƙetare iyaka domin masu zuwa ibada mabiya addinin Sikh na ƙasar India su je ɗaya daga cikin muhimman wuraren ibadar su da ke Pakistan Kotun kolin kasar Tanzania ta goyi bayan hukuncin wata shari'a da aka yanke a shekara ta 2016 wadda ta kara shekarun da ya kamata a yi aure zuwa 18 hukuncin daukaka karar kotun kolin wato wanda kasar ta yanke wanda aka sanar a jiya Laraba hukumomin kula da yara masu gwagwarmayar kare haƙoƙin mata sun yaba da shi a matsayin wata babbar nasara
Don masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin abokin aikin nawa kuma Batambale ɗan uwana Murtala Faruk Sanyinna da wadda ta hada ta kuma ba da umarni Julie Lazarus Gresham da injiniyan namu na wannan lokaci Mr. Peter Holly Nine naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirin yau da gobe Assalamu